Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 16 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wani gini mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe da ke yankin Molete a birnin Ibadan. Sannan za ku ji cewa wani katafaren kamfanin ƙasa Amurka da kuma tallafin babban bankin shige da ficen kayayyaki zuwa kasashen ƙetare sun sha alwashin samar da lamunin kuɗi ga gwamnatin Najeriya wajen gina hanyar jirgin ƙasa na gaban ruwa na biliyoyin dalolin Amurka. Bayan nan, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabi daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kasar Rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkuman da Amurka da Canada da kuma kungiyar tarayyar Turai suka kakaba mata akan harin da ita Rasha din ta kaiwa jiragen ruwan Ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukanta na mamayar yankin Crimea da ke gabashin Ukraine. Ma'aikatar Bitan Malin Accra Amurka ta fitar da wata sadarwa a jiya Juma'a da ke cewa takunkumin yana auna 'yan kasuwa guda 6 'yan kasar Rasha da kuma kamfanoni guda 8 a matsayin martani ga ci gaba da ayyukan tashin hankali da Rasha ke yi a kasar Ukraine. Sakataren kuɗi a Amurka Steve Mnuchin ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa wannan aikin haɗin gwiwa da Amurka ta yi da ƙawayenta Canada da kungiyar tarayyar Turai suna jaddadawa wannan takunkumi ne mai muhimmanci a matsayin martani ga Kremlin na bijirewa sharudodin kasa da kasa da kuma rashin mutunta Ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta da kuma kiyaye darajar yankunanta. Sanarwar ta ƙara da cewa Amurka da ƙawayenta na kasashen duniya suna kokari ne ko kuma ba sun ce ba za su naɗe hannunsu ba su zuba ido Rasha ta ci gaba da tada hankali a ƙasar Ukraine ba tare da an ja mata burki ba. Mutumin da ake zargin shi da aikata harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a birnin Christchurch na kasar New Zealand ya kashe mutane 49. Wasu jami'an tsaro dauki da makamai su ne suka tasa kiyar Brenton Terrett mai shekaru 28 da haihuwa dan asalin kasar Australia mai kiran kansa dan rajin kishin fulfata zuwa wata kotun Christchurch din inda alkali ya karanta masa zargi daya na aikata kisa. Bayan mutumin ya bar dakin kotun alkalin da ya ce tunda yake ya zuwa yanzu zargi ɗaya ne aka kawo wa kotun na kisa to yana kyautar zaton cewa akwai wasu zargi-zargi da za su biyo baya. An kuma kama wasu mutane biyu da ake zargin su da taimakawa wurin aikata kisar. 'Yan sanda na iya kokarin su su tantance irin gudunmuwar da suka bayar ga harin inda lallai sun yi hakan. A wani taron manema labarai da safiyar yau Asabar, Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce an takaita barna da Tarrant ke yi a lokacin da aka cafke shi. Ta ce maharin da yana niyyar ya ci gaba da wannan aika-aikan ji Prime Minister. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Juma'a sun ce kamfanin jiragen sama na Boeing ya ce zai fitar da wani aikin sabunta manhajar da ke gyaran jirginsa ƙerar 737 Max nan da 'yan kwanaki kamar 10. jirgin 73 Max shine jirgin nan da ya samu wato munanan hatsara sau biyu a cikin wannan lokaci da suka hada da hatsarin kamfanin jirgin sama na Habasha a ranar Lahadi ta gabata da wani hatsari na jirgin wato kamfanin jiragen sama na Indonesia da ake kira Lion Air a cikin watan October. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AP shi ne fara bada labarin aikin sabunta gyaran jirgin da wasu majiyoyi guda biyu suka bayyana amma ba a bayyana sunansu ba. Kamfanonin jiragen sama na Habasha da Lion Air sun huskanci matsaloli iri guda kuma dukkaninsu sun yi hatsari ne ƴan mintoci kalilan bayan jiragen sun tashi kuma sun kashe mutane da dama a cikinsu. Akalla mutum guda ya mutu a cikin wata zanga-zangar nuna kin amincewa da sakamakon zaɓe da aka yi a yankuna a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo. Yan jam'iyyar Union for Democracy and Social Progress mai mulki sun bazu a kan tituna a yau asabar suna zanga-zangar ƙalubalantar sakamakon zaɓen wani yankin ƙasar. Sakamakon zaɓen da ya sa ɓangaren masu rinjaye na Common Front for Congo sun koma sun zama jam'iyya mai adawa a majalisar yankin wanda da daɗin shugaban ƙasar Joseph Kabila yake ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A yayin da ake jimamin rushewar wani gini a birnin Lagos wanda ya sanadiyar mutuwar wasu yara da jikkata wasu daga cikinsu, wani gidan sama mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe a yankin Molete a birnin Ibadan. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwar ya aika mana da rahoton daga Ibadan.
A yayin da ake juyayin rushewar wani gidan sama da ake amfani da shi a matsayin makaranta a birnin Lagos wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu yara da jikkatar wasu da dama, wani gidan sama mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogoye a yankin Molete a cikin birnin Ibadan. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Shina Olukolu wanda ya tabbatar da rushewar Benin ya ce babu wanda ya mutu a hadarin. Na tambayi kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo ko mutane nawa na ji rauni, sai ya ce
5 victims were rescued and taken to hospital.
CP Shina Olukolu ya ce an ceto mutane biyar da na ji rauni kuma tuni aka garzaya da su a asibiti. Tuni dai gwamnatin jihar Oyo ta bakin kwamishinan watsa labarai al'adu da yawon shakatawa Mr. Toye Arologun ta fitar da wata sanarwa inda ta ce babu wanda ya mutu kuma tuni masu ceto daga ma'aikatar gwamnatin jihar Oyo suka sami nasarar ceto waɗanda haɗarin ya rutsa da su. Masana zayene-zayenen gine-gine dai da tsara birane na ganin cewa yin amfani da kayan gini maras inganci ke jawo rushewar ginoni a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Umar Tambuwal. Wani katafaren kamfanin ƙasar Amurka da kuma tallafi daga babban birni daga babban bankin shige da ficen kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare sun sha alwashin samar da laminin kuɗi ga gwamnatin Najeriya wajen gina hanyar jirgin ƙasa a gaban ruwa na biliyoyin dalolin Amurka. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana rahoton daga Lagos.
Kamfanonin na Amurka guda biyu da sun hada da ICOM da ya shahara wajen kere-kere da kuma babban bankin shige da fice na kasar ta Amurka da ake kira US Exim Bank. Wayannan kamfanoni guda biyu da sun sha alwashin samar da dalar Amurka biliyan 9 daga cikin dalar Amurka biliyan 11.1 na gina hanyar jirgin kasa na gabar ruwa da zai tashi daga birnin Lagos zuwa Calabar da gwamnatin Najeriya ke aniyar ginawa idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da wannan garabasa na kamfanonin na Amurka. Kamar da wakilin kamfanin ICOM a Najeriya Alhaji Ibrahim Umar Kuce ya bayyana, hakan zai samar da ayyukan yi ga dubban 'yan Najeriya. To ko me ke hakan ke nufi kenan ga tattalin arzikin Najeriya? Tambayar kenan da naiwa Alhaji Musa Ibrahim Kuce dake wakiltar kamfanin Icom a Najeriya na kasar Amurka.
Wannan zai aid in business, kuma zai create job opportunity don gwamnatin America ta amince ta gane cewa abinda make kawo tsiya da ake a cikin Najeriya don rashin aiki. Kuma in ka sake duba can baya ko lokacin da muke exporting granite da agriculture da duk sauran other products da solid minerals, akwai rail da ke aiki. Yanzu Najeriya na da port wurin shida, guda shida din Lagos port ne kawai ke aiki tun tura kuma suka yi wannan tun 1914, inda yake yanzu na volume na kayan da ake daukawa a port ko kayan da ke shigo Najeriya 2% ne kawai jirgin kasa ke daukawa. Mu nan a arewa we are disadvantage, dan ko zaka dauka container ne yanzu ka ce zaka kai ta port, abinda zai cost din kai about $2,000. To wanda yace zai exporting kaya zuwa kasan waje, ya za ya ka iya already abinda ma zai ma fitar da shi mai kai ka har bakin teku sai ka biya wurin naira 700.
Najeriya dai yana daya daga cikin manyan kawayen kasar Amurka wajen cinikayya musamman ta harkar man fetur. To sai dai kuma kasuwancin man fetur tsakanin Najeriya da Amurka ya ja baya, inda kasashen biyu suka dukufa yanzu wajen samar da wasu hanyoyi da za su taimaka wajen bunkasa tattalin arziki tsakanin kasashen guda biyu. To ko me irin wannan yarjejeniya na tattalin arziki da saka jari tsakanin kasashen guda biyu? Tambayar kenan da naiwa masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Wannan yana da tasiri sosai a tattalin arzikin Najeriya da Amerika, musamman ma Najeriya, saboda in ka duba matsalolin da ake ganin ya hana tattalin arzikin Najeriya ya inganta kamar yadda ake nufi, shine matsaloli na manya abubuwa na samba da ke inganta tattalin arziki, wato kamar harkan wuta, harkan hanyoyi da harkan sufuri, musamman sufuri na jirgin kasa. To wannan abubuwan suna da matsaloli, shi yasa kake ganin tattalin arzikin baya gudanawa kamar yadda ake bukata. To samun wannan dama din za a ce zai iya inganta tattalin arzikin kasa.
Ko a ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai kasar ta Amurka a shekarar bara, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da kudirin gwamnatin Amurka na aiki kafada da kafada tsakanin gwamnatinsa da kuma na Najeriya wajen ciyar da Najeriya gaba a tsari irin ta demokradiyya. Babangeji Birnin Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 42. Masu saurare ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Please conclude work on the electoral legal framework in good time, well ahead of the 2020.
Shugaban kuma zabe Mahmud Yakubu ya mika takardar shaida ga 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka lashe zabe da kira ga gyara dokar zabe. Hukumar zaben Najeriya ta ayyana 23 ga watan nan ta zama ranar kammala zabe a jihohi shida da hakan ya kawo fatan samun nasara ga waɗanda lamarin ya shafa. MA Abubakar shine gwamnan Bauchi da ke cikin waɗanda lamarin ya shafa.
Abinda Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa. Muna sa rai bi iznillah mutane za su fito kuma za su zabi jam'iyyar APC.
Buba Galadima na PDP ya ce in ba murdi aka yi ba jam'iyyar su ce za ta yi galaba.
Sai dai in ba gudi za a yi. Duk zaben da yanzu ya fito da alƙalma yace wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba. Rubuta ƙuriyar aka yi. Aka yi amfani da ƙarfin soja, ƙarfin 'yan sanda da 'yan sandan ciki.
Yayin da gini ya rubuta a tsibirin Lagos har kimanin mutum 20 suka rasa ransu, su kuma dakarun yaki da ta'addanci a tafkin Chadi sun halaka 'yan Boko Haram 35. Nasira da Malika a murar Amurka daga Abuja.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma Sarkin Baduko a Kaduna Alhaji Sani Usman da kuma Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina. Ga mai girma Sarkin Baduko.
Jama'an Najeriya salamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da ganin wannan lokaci da Allah ya nuna mana an yi zaben kasa lafiya da zama lafiya, kuma Allah ya bamu zama lafiya ya albarkatun mu Najeriya da ɗaukaka matsayinta da darajarta a idanun duniya. muna yin kira ga shugabanni na siyasa da su tausasa harsunan su ta tausaya ma talakawa. Muna roƙon su fahimci cewa talakawan Najeriya sun sha wahala a tsawon lokacin da aka ana mulkar ba tare da samun abin da ya kamata ba na mulki. Muna fatan Allah ya kawo mana abin da zai zama alheri a ƙasarmu a cikin talakawanmu da manyanmu da shugabanni baki ɗaya. Ita siyasa an ba yau da in baka samu yau ba gobe dan Allah ya kaddara kai ne sai ka samu. Babu abin da ke kai ƙasa matsayin da take shahara ta gadar kowace ƙasa sai ilimi. Muna fatan za mu tashi tsaye mu sa ido akan ilimi. Mu tabbatar da 'ya'yanmu sun yi karatu. 'Ya'yan talakawa da muke gani muna sakin su a titi suna tafiya ba tare da karatu ba. Za su ga mai matsala in ba mu taimake su suka zama mutane ba. Duk yaron da ka taimake shi ya karatu ya zama mutum zai taimaka ma ƙasar, zai taimaka ma ƙasar, zai taimaka ma al'ummar da suka taimaka mashi ya zama mutum. Amma idan muka watsar da su ba suka girma suka gane cewa 'ya'yanmu ne kawai 'ya'ya. Su 'ya'yan talakawa ba 'ya'ya ba ne. Ba mu san cewa wallahi muna cikin matsala. Muna cikin tashin hankali. Sai za ku ce ganin 'yan daba sun yawa. Wannan ɗan dabban mu ɗauka cewa da Allah ya sa mun taimaka musu sun yi karatu sun yi zamu digiri sun zama mutane. Wallahi da nahi za su tsaya mana za su girmama ma za su mutunta mu. Amma ba shin yadda muke ɗauka su akan cewa ba su da amfani ba sai lokacin siyasa mai amfani da su. Idan an gama siyasa mu watsar da su ba su sake ganin mu sai lokacin siyasa ko taron siyasa inda za su ɗauki naira 2000 ko 3000 ka ba su. Amma ba shi ba ne muhimmi. Muhimmi shi ne mu ta yadda cewa 'ya'yan talakawa mutane ne suna neman kyakkyawar rayuwa. Suna neman kyakkyawan kuma ba za su samu wannan budurwa sai sun yi karatu. Amma ba irin rayuwar da muka ɗauka a yanzu ba. 'Ya'yanmu ne kaɗai za su ji daɗi. 'Ya'yanmu ne kaɗai za mu kai su makarantu masu kyau. In asibiti ya tashi inda za su yi shan magani daban da inda za mu je. Mu duba mu tausaya mu amince cewa ƙasar nan tana buƙatar kowa. Wannan ba abin da zai kai mu sai halaka. Muna fatan za a ba a hukumar haɗin kai kuma hukumar ce jagoranci na gaskiya da aminci da gaskiya da amana. Muna roƙo 'yan siyasa su gane cewa wannan abubuwa da ke gabansu na jagorancin jama'a amana ce a gare su. Ya zama wajibi mutane suke neman jagorancinsu da amincewarsu da taimakawarsu su gane cewa abin da fuskai akwai ranar da Allah zai tambaye su. Tambaya ta gaskiya wadda ba baka da wani zuciya da za ka yi. Idan a duniya an ce wai iya siyasa shi ne iya ƙarya, to a wurin Allah iya siyasa shi ne ke ma'an mutane adalci. Ka jagorance su akan abin da zai masa amfani. Amma babu wani ɗan siyasar da zai ci nasara matsawar cewa yana zalunta al'umma. Yana masu mummunan jagoranci, baya masu jagoranci na gaskiya, yana masu jagoranci kawai daga nishe 'ya'yana. Wannan ba abin da zai kai 'yan siyasa sai halaka. To muna fatan cewa in Allah ya kai mu rayuwa ta gaba wadda dole ne kowa sai ya yi ta. Ya zamanto cewa in mun je gaban Allah ba za mu ji abin da za mu yi da na sani a kashi, domin an ce kowace rai sai ta yi da na sani rai da zai gaba. To muna fatan da na sanin da za mu yi a gaban Ubangiji ya zamanto ba wata ta saka kaya ta karya ba ce. Da na sani cewa ta yake da mun sani mu ƙara aikin alheri ba wai mu yi da na sanin cewa me ya sa na cuci jama'a ta. Me ya sa na zalunce su? Me ya sa ban ba su ilimi mai kyau ba? Me ya sa ban ba su jagoranci na gaskiya da amana ba? Me ya sa ban ba su jagoranci na tausayawa ba? Dole ne ka tausaya ma al'umma, dole ne ka tsaya amanar su, dole ne ka gaskiya a ɗankanin su, dole ka ba su haƙƙin su. Haƙƙin su shine dole ne ɗan ƙasa ya karatu, dole ne ya samu ilimi mai kyau, dole ne ya samu lafiya mai kyau, ya samu kyakkyawan tsaro, ya samu kyakkyawan asibiti. Wannan wajibi ne wanda yake ya zama dole. Ai mata jagoranci wanda zai kawo mata tattalin arziki. Na ba da misali da Mao Zedong. Shi yana daga cikin waɗanda suka jagororin kawo canji na duniya, wanda dole duniya, tarihin duniya bai shiga sai an kawo magana Mao Zedong. Yadda ya jagoranci China daga mafi talaucin ƙasa a duniya da kuma mafi yawan al'umma a duniya, yanzu ta zama ƙasar da tafi kowace ƙasa tattalin arzikin ƙasa a duniya, tafi kowace ƙasa tsarin ilimi a duniya, tafi kowace ƙasa tsarin tattalin arziki a duniya. Wannan wajibi ne ga 'yan siyasa su san wannan. Wannan ba zai yiwu kuma su kwance. A'a, dole ne mu yarda cewa Najeriya tana buƙatar mu, mu ma muna buƙatar ta. Ɗan siyasa ba zai cika ɗan siyasa ba sai ya amince da cewa abubuwan nan da muke lissafi ya zama mashi wajibi a yi su. A yi ma mutane jagoranci da ba za a halaka su ba. Kada a zuga jama'a, kada a tunzura jama'a. Ana nan ana tafi ɗan ƙabilanci tsakanin wannan ƙabila da waccan. Me zai kai mu banda halaka da lalacewa? Alhalin su in sun samu mukamin nan, kowa ƙoƙarin shi cewa ya ga ya mallaki gida a Abuja, ya mallaki gida a Kaduna, ya mallaki gida a Kano, duk manyan garuruwan da ke kasar nan ake yana mallakar gidaje. Abu ne wanda yake ya zama wajibi gare su kafin su mallaki wannan, yadda Allah ya mallaka masa jama'a shi jagoranci na amana. Jagoranci na amana shine mu yadda cewa al'umma muna cikin bukatuwa, muna neman haɗin kan kowa. Dan mun ba da haɗin kai su kuma shi agora shi mana adalci su taimaka mana su tabbatar da cewa abubuwan da muka rasa na cigaba an kawo mana su. Domin ba zai yiwu a ce mu muna biyan su a gindi da aminci su kuma suna cin amanan mu. Ya zamanto mu kawai rigar su ne wajen samun abin duniya, inda aka samu abin duniya a watsar da talakawa, inda duk ka zo abin da za a ɗauka a baka bai taka kara karya ba. Domin duk abin da ba za a baka in ba ilimi ba ne wallahi ba zai kashe maka gishi. Muna roƙo kuma ga makiyaya da manoma su san cewa Allah ya riga ya haɗa mu, ba za mu iya rabuwa ba. Ya za mu iya haɗuwa mu zauna lafiya mu kiyaye gonan manomi? Shi manomi ya yarda cewa a makiyayi abokin zaman shi ne. A da lokacin muna da muka sani in Allah ya kawo rani irin haka da kaka makiyaya sukan zo gida a gonarka kai ka ban masu karan gonarka su ci, su kuma su baka taki da za ka yi noma ba in Allah ya kai mu. Yanzu ya zama abin gaba, wasu makiyayan ka shuka gonarka kana nomawa ko da yamma bayan ka zo ka tashi su turo shanunsu ko dabbobinsu za su cinye maka gona. Wannan bai kamata ba. Wannan ya zama zalunci, ya zama ha'inci. Idan mutum yana haka tabbas zai ga cewa a dabbobin shi Allah bai sa musu albarka ba. Akwai bukatuwa masu gonaki su daina cin hanyoyin da ake kira burtali ko labi. Ya zama wajibi mu yadda cewa shanu suna da hanyar da suke bi shekara da shekaru tun tashinmu, tun kafin tashinmu ba. Akwai hanyoyin da shanu ke bi wanda bin wannan shanu wani abu ne wanda yake ya zama wajibi a yadda cewa suna iya wuce su tafi wani wuri jiyo.
Shi ma Rabaran Usman cewa yayi.
To jama'a ƴan uwana ƴan Najeriya, ni Rabaran Ibrahim Usman ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu da ƙasarmu Najeriya. Akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu, akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana ƴan Najeriya, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa, domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu ƴan Najeriya muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan ka haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu ko waɗanda za a zaɓa su zama ministoci nan gaba cikin ƙasar nan. Muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu waɗanda za a zaɓa su zama ministoci cikin ƙasar nan. Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan, waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma, kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan muƙami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki. Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas da ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram, muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran dan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare. Wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Yanzu muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya soma da samun nasara bayan dawowarsa kungiyar a karo na biyu. Gareth Bale da Isco ne suka zura kwallaye biyu da suka baiwa Madrid din nasara akan Celta Vigo da ci biyu da nema a wasan na farko da dawowar kocin. Har yanzu Madrid din tana ta uku ne a saman teburin gasar La Liga ta kasar Spain da maki 54, kasa da Atletico Madrid mai maki 57 a matsayin ta biyu a teburin. Dawowar Zidane din ta karfafa gwiwar masoya kungiyar Ainu bayan koma baya da ta yi fama da shi a can baya, ciki ko har da ficewa daga gasar zakarun Turai. A kasar Jamus kuma hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta caje kungiyar Bayern Munich da laifi bayan da masoyanta suka rirriƙe kyallaye dauke da rubutun batanci da suka akan tsarin mataimakin alƙalin wasa mai kula da bidiyo a wasan gasar zakarun Turai da kungiyar ta sha kashi daga Liverpool ta Ingila da ci 3-1. Haka ma an caje kungiyar da saba doka ta sanya rigunan 'yan wasa bayan da dan wasanta Leon Goveska ya saka rigar da bata dace ba a wasan. Za a soma sauraron wannan karar ne da kwamitin ladabtarwa na hukumar ta UEFA ya tsara gudanarwa a ranar 16 ga watan Mayu. Tsarin na mataimaki alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo dai ya sami kakkausan suka a kasar Jamus, yayin da su kuma masoyan Bayern Munich din suka yi amfani da damar wasan domin nuna rashin amincewarsu da tsarin. Ita ko kungiyar PSG ta kasar Faransa ta dakatar da wani dan wasanta Adrien Rabiot har ya zuwa ƙarshen wannan watan, sakamakon halartar wani bikin casu a daren ranar da kungiyar ta sha kashi a hannun Manchester United ta kuma fice daga gasar zakarun Turai. To sai dai wata jaridar wasanni ta kasar Faransa mai suna L'Equipe ta ruwaito cewa ko bayan wannan an dakatar da dan wasan ne sakamakon bayyana ra'ayin son wani hoton bidiyo wanda tsohon dan wasan United Patrick Evra ya saka a kafar sadarwa ta internet, inda yake murnar nasarar da United din ta yi akan kungiyar ta PSG. Rabiot dan kasar Faransa ya dade da bayyana tankiyarsa tsakaninsa da kungiyarsa ta PSG, kuma bai sami buga wasa ba tun daga tsakiyar watan Disamban bara bayan ya ki amincewa da sabon kontaragi a kungiyar. A fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya Rafael Nadal ya janye daga wasan kusa da ta karshe ta gasar tennis ta Indian Wells sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwar kafarsa ta dama. A da dai Nadal zai kara ne da dadaddin abokin adawarsa Roger Federer a karon farko tun daga shekara ta 2017. Hakan dai ya baiwa Federer damar kaiwa wasan karshe ta gasar kai tsaye. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Kasar Rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkumin da Amurka da Canada da kuma kungiyar tarayyar Turai suka kakaba mata akan halin da ita Rasha din ta kaiwa jiragen ruwan Ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukan da take yi na mamaya yankin Crimea wanda ke gabashin kasar Ukraine. Mutumin da ake zarginsa da harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a Christchurch na kasar New Zealand ya kashe mutane 49.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Keith Holmes, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya, mu kuma kwana.